Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashoshin FM a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Nomad Fara'a da Londoniya ko a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai sai Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma a koda yaushe za a samu mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashahausa.com. Masauraro barkamu da wannan lokaci, ne Sulaiman Muni Barma ke jin ragamar wannan shiri na musamman saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da annobar cutar coronavirus. A shirin na yanzu muna dauke da wani rahoto daga jamhuriyar Nijar dangane da halin da ake ciki a garin Tiliya na yankin Tawa bayan wani harin ta'addancin da aka kai a yammacin Lahadin da ta gabata. A Najeriya, rundunar tsaro ta Operation Lahiya Dole a arewa maso gabashin kasar ta ba da sanarwar kakkaɓe 'yan ta'adda da dama a wani farmakin musamman. Kamar kowace ranar Alhamis, muna ɗauke da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, amma dukkansu sai bayan an sha labarin duniya.
Jama'a sauraro, barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya. An gabatar da wasu manyan sabbin tuhume-tuhume jiya Laraba a batun kisan George Floyd, wani bakar fata wanda ya mutu a makon da ya gabata a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a nan Amurka. Attorney General na jihar ta Minnesota, Keith Ellison, ya tuhumi Derek Chauvin da laifin kisa na mataki na biyu, wato tsohon dan sandan nan farar fata wanda ya danne wuyar Mr. Floyd da gwiwarsa, duk da cewar yana ta ihun cewa baya iya numfashi. Ellison ya kuma tuhumi sauran tsoffin 'yan sandan su uku waɗanda ke wurin da lamarin ya faru kuma basu hana wannan kisa ba, da hannu a kisa na mataki na biyu. Sunayen 'yan sandan su uku dai su ne Tau Fayo da Alexander Kweng da Thomas Lane. An dai kori dukkanin tsoffin 'yan sandan daga wurin aiki bayan da Mr. Floyd ya mutu, amma Chauvin ne kawai wanda ake tuhuma da aikata babban laifi. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House, Kayleigh McEnany, ta bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump yana da ikon amfani da dokar tsaida tashin hankali wacce ke baiwa shugaban ikon jirge sojoji a wasu wurare domin kwantar da tarzoma, kuma zai amfani da dokar idan yana bukata. Sakataren harkokin tsaro Mark Esper shi kuwa ya ce bai kamata a dauki irin waɗannan matakan ba sai idan an rasa wani mataki wanda ya fi shi, ko kuma idan ana matukar bukatar yin hakan. Esper ya kuma kara da cewa a yanzu ba mu shiga wannan yanayin ba tukunna, saboda haka ba na goyon bayan amfani da wannan dokar. Dokar ta gwamnatin tarayya na baiwa shugaban kasa ikon muddin aka shiga mummunan yanayi ya jirge sojoji da dogarawan tsaron kasa na tarayya a cikin kasar domin kwantar da tarzoma da kuma tashin hankali. Prime Minister Britannia Boris Johnson ya faɗa a wata ganawa ta amsa tambayoyin 'yan majalisa kan zanga-zangar da ake yi kan mutuwar George Floyd cewa tabbas rayuwar baƙaƙen fata na da muhimmanci. Ya jaddada ikon da mutane ke da shi na yin zanga-zangar lumana. Johnson ya bayyana hakan ne a yayin da yake amsa tambayoyi daga shugaban jam'iyyar Scottish National Party, Ian Blackford, wanda ya matsa masa ya tofa albarkacin bakinsa kan zanga-zangar da ake ta yi kan mutuwar George Floyd, wani bakar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke Amurka. Johnson ya ce ya fahimce dalilin da ya sa duk duniya ke fushi kan wannan batu, kuma ya ce ya goyi bayan 'yancin yin zanga-zanga, sai dai ya jaddada wajibcin yin zanga-zangar cikin lumana. A ƙarshe ya ƙara jaddada muhimmancin bin dokokin bayar da tazara a yayin zanga-zangar. Idan muka taɓo labarin annobar coronavirus kuma, masu nazari sun ce annobar ta shafi yanayin siyasa da kuma zaɓuka a Afirka kamar yadda abin yake a sauran wurare. Ta kuma janyo jinkirtawa da kuma ɗage zaɓuka a wasu wuraren. Masu nazari kan harkokin siyasa ɗin sun kuma ce annobar ta kuma baiwa shugabanni damar amfani da fargabar da jama'a suka shiga wajen yunkurin daɗa zama bisa karagar mulki. Akalla kasashen Afirka tara, ciki har da Najeriya da Kenya da Zimbabwe, sun ɗage wasu zaɓukansu sakamakon tsoron yaduwar cutar, inji kungiyar da ke kula da yanayin zaɓuka a duniya. Kasar Habasha na cikin wannan jerin yayin da ta dage zabukanta waɗanda ya kamata a yi a ranar 29 ga watan Agusta. Duk da cewar jam'iyya mai mulki ta Tigray ta ce dole sai ta gudanar da zaben. A kasar Birtaniya ana gudanar da bincike kan wani magani mai suna Flarin wajen tantance ingancin sa illolin da cutar coronavirus ke janyowa a jikin dan Adam. Maganin wanda ake kuma kiran lipid ibuprofen yana iya kare cikin mutum daga abubuwa da dama. Binciken mai takin Liberate Trial in COVID-19 yana da niyyar gwajin Flarin kan mutum 230 waɗanda aka kwantar sakamakon COVID-19 waɗanda ke kuma fama da tsananin matsalar numfashi. Amma mutanen da suka wuce shekara 18 ne kawai za iya gudanar da gwajin kansu. Majinyatan da jikinsu ya nuna bai iya daukar irin wannan maganin ba za a iya yin gwajin a kansu ba. Tsohon mataimakin Attorney General din Amurka Rod Rosenstein ya kare matakinsa na bude wani bincike na musamman kan katsalandan din gasha a zaben Amurka a shekarar 2016. A lokacin da yake magana da wata tawaga daga Majalisar Dokokin Kasar, ya ce duk da cewar akwai zargi na musamman, bai kamata a ce ya rattaba hannu kan takardar bukatar sa ido kan wani mai bayar da shawara ga kwamitin yakin neman zaben Trump ba.
To bayan labarun duniya yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da Jamhuriyar Niger, inda rahotanni daga yankin Tawa ke cewa 'yan gudun hijira sun tsere daga sansaninsu bayan da 'yan bindiga suka kai wani harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 5 a ranar Lahadin da ta gabata a garin Tiliya, iyaka da kasar Mali. Domin jin halin da ake ciki a karkarar da abin ya faru, wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya zanta ta waya da shugaban gidan rediyon Tabaradan Sidi Muhammad.
Mutane da yawa sun gudu sun fita wajen talabci wannan gaskiya ne.
To cikin su yalla akwai 'yan gudun hijira waɗanda su ma sun gudu ko kuma babu?
Kowa ya gudu ya fita wajen talabci.
Yanzu mutane suna nan ta lamsas da dama.
Mutane suna ta lamsas da dama.
To ana iya yalla a kwatanta kamar yawan mutanen da ake iya samu ta lamsas yanzu?
To wannan shi ne ake yi a ci baka mutum kaza. Sun ka zo ta lamsas. Mutane sun yi so kowa ya so su fito ne.
To yalla su mutanen da annan watakila ko kun ji labarin yalla ko su wata wasu kungiyoyi na Majalisar Dinkin Duniya ko na nan cikin ƙasa ko su hukumomi yalla an kai musu wani taimako ko an yi musu wani tsari tunda kowa ya san muna cikin yanayi na alloba na coronavirus kuma ga wannan sha'ani na tsaro, yalla ko akwai wani tsari da an kai musu ko kuma kowa yana da dan gidan da zai sabka ne ko kuma inda zai sabka ko an keɓe musu wani wuri inda za su sabka?
Gaskiya dai yanzu dai suna wurin su na an kai musu yau da kare igiyar tsaruwa guda 5, an kai musu abinci, an kai musu kwamiti domin kuma an kake fanko za a gara shi daga nan zuwa karan igiyar abinci dukkan lalace insha Allahu za a gara shi daga nan zuwa karan igiyar.
To can inda suke wuri ne aka keɓe, inda mutanen da suka tsere wuri ne aka keɓe musu na musamman inda suke ko kuma ya ne abin yake?
A ba a cikin da sauri ba da sun kudu gidan daga intikar zuwa ta lamsar su sun shigo gari kawai har yanzu ta kowa ya yi tafafi wannan inuwa ta kafin wannan ike suna dai sun kudu gari na wata a to kamfani
na akwai sojoji nan ta lamsar su
akwai sojoji ta lamsar su a to kamfani gida.
To bayan wannan abin da ya faru ana iya cewa hankalin mutane ya kwanta ko kuma har yanzu akwai tsoro da fargaba cikin zukatan jama'a?
Gaskiya hankali bai kwanta ba. Ina tsammanin mutane hankali bai kwanta, hankali bai kwanta.
Na'am. To da yake wannan yankin an juma ana maganar tsaro, a baya-bayan nan an samu kwanciyar hankali, mutane ma sun kyautata zaton abin ya wuce kuma ga wannan abu ya faru. Yalla su ita al'umma da su mahukumta yaya ne suka kullo ma abin domin a magance shi?
Insha Allahu za su maka an kace kuri za a rifa da shi a zankatar. Tomás, tengo que decir que ya está andado.
zamu leka Najeriya inda rundunar tsaro ta Operation Lafiya Dole a arewa maso gabacin kasar ta ce ta hallaka wasu manyan komandojin Boko Haram da karin wasu mayakan yan ta'adda 79 a wani farmakin da ta kai daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina
biyo bayan wani harin da bai sami nasara ba da Boko Haram suka kai akan sojojin Najeriya dake Banki Junction da kuma Firgi daga bisani dakarun rundunar Operation Lafiya Dole sun kai wani mummunan hari akan yan ta'addan da bayanai suka tabbatar da cewa an halaka wasu daga cikin jigajigan bangaren Abubakar Shekau wata sanarwa daga rundunar sojojin Najeriya na nuna cewa komandojin Boko Haram da ISWAP din da aka halaka su ne Munzar Halit Amir Abu Fatima da ma wasu nikaf din da duk an karkashe su. Sojojin kazalika sun kuma halaka kalin wasu mayakan na Boko Haram guda 72 yayin kuma da wasu suka tsere da munanan raunukan da ba za su iya rayuwa ba. A cikin komandojin da aka halaka din akwai Abu Jamratu Al-Nawir da kaka bana da kuma Tareta Babakari. Bugu da kari sojojin tare da haɗin gwiwar jiragen yakin Najeriya sun kone kurmus motocin yan ta'addan na yaki makamai babura da kekuna da kuma sauran kayakin amfanin su na kai harahare yanzu dai yan ta'addan ba sa iya kai farmaki saboda dimbin hasarar da suka tafka da kuma datsi hanyar samun bayanai da aka yi daga masu kai musu tsegumi kamar kuma yadda masanin tsaro Air Commodore Babagama mai ritaya ke cewa wannan samun nasara da ake yi a halin yanzu zai kai ga ƙarshen wannan yaki a gaba daya
sojojinmu a bisa training da suka samu da kuma kayayyakin aiki da kuma irin shugabancin da ake da shi a yanzu idan ka tuna ki shugaban sojojin ƙasa ya tattara kayan shi ya tafi wannan wuri da ake wannan yaki wannan ma ba karamin ƙarfin gwiwa zai kara wa sojojinmu ba sannan kuma da irin salo na yaki da suka samu yanzu da kayayyakin aiki da suka samu da kuma ƙarfin gwiwa da suka samu ta fannin gwamnati da bisa shugabancin gaggawar su jami'ansu da shugabanninsu suna tare da su wannan shi ne yake kawo nasarori da muke samu sannan kuma idan ka duba a baya irin yadda abubuwa suka faru da yadda yanzu abubuwa suke faruwa kowa zai nuna maka cewa yanzu ana samun nasarori kwarai da gaske a bisa wannan yaki da ake da yan ta'adda
to ko me dattawan arewa maso gabashin Najeriya za su ce akan wannan nasara da sojin ke samu a yankin nasu Alhaji Baba Ba'aba dan masanin fika na daya daga cikin dattawan na arewa maso gabashin Najeriya
farkon fara wannan abu na riga na bar aiki na dawo Maiduguri ina tare da iyalena saboda haka da farkon har zuwa yanzu ni shaida ne dole na Maiduguri ban taɓa barin Maiduguri kuma tunda aka fara wannan fikina har zuwa yanzu to gaskiya ana samun nasara fiye da kowane ma lokaci wato babban shaida shine watan Ramadan wato yaran nan suna zaɓan lokacin da jama'a suke hikima sai a kawo hari don a tada hankalin mutane tunda aka fara wannan babu wata Ramadan da muke cikin daɗi sauki kamar wannan ko harbi ɗaya ne ban ji ba kwana 30 to kaga ba zai zama na ba dalili ba to dalilin dai shine a zahiri an tashi kai tsaye ana aikin nan saboda gaskiya mu ni dai a abin da ni sani akwai nasara a wannan yakin da ake yi ba za mu ce ya kare kwata-kwata ba don ba mu da shi da amma abin da mu ga gani ba mu taɓa samun kwanciyar hankali kamar yadda muka samu wa'annan kwanakin ba nan watanni nan ba
yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan nasara da dakarun ke samu karkashin jagorancin babban Hafsa Lieutenant General Tukur Buratai zai kawo karshen wannan aika-aika na 'yan Boko Haram da yanzu ke shiga shekara na 11. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah wa barisa Allah an aka taimaki soja to ko idan ko dadani ko abakin daga to ko idan ko gunyaki amma ba da aikin soja wada ifana ara bi ikon ajin dindu dai wallahi da ruwa na duka amma saboda dai mai yanci akuya ta cire wa kura bindi ta sha araru sai ta rama don mutuwa ɗan maza suke guje soja ko gida tana ta jaka to da ba ta tausayin dan yaro. Amma na faɗa wa ƴaƴan soja zan yi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta in wuri ya yi wuri soja ba a taimaku Allah sai ku kake mutum da ku sani shi.
To kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Yamai. Kwanaki kaɗan bayan kafa dokar hana sayar da abinci a makarantu da nufin kare yara daga annobar cutar COVID-19, hukumomin ilimi a jamhuriyar Niger sun janye wannan mataki saboda wasu dalilai. Abin da ya sa masu irin wannan sana'a soma darawa kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abali daga Rama Garam.
To gaskiya dai saboda ala wanda aka ci sai da abincin su an kawo aiki tunda mai karamin kari gaskiya bai iya ba.
Wannan ita ce damuwar yawancin iyayen yara yayin da gwamnati ta ce kowane yaro ya je da abinci makaranta. Sai dai daga bisani gwamnatin ta janye wannan dokar cewar Alhaji Iliya dan Malam mai kula da yara a babbar makarantar Dan Basa a nan da Magaram.
Kuma da hali aka ce mata masu kawo ma yara abinci su daina kawowa. To ni sai yanzu da sai mahal akan na zo ma aka ce mun ayi an ce mata ma masu kawo abinci su. Shi ne bayan nan wannan matakan da aka ce mu dauka mu daga busa kansu. Su kansu matan da ba su da bawet. Na biyu kuma sai sun wanke hannunsu. Na uku kuma abinci sai zama to ba abu da bayake kanin a iska. Ali yake abu su tabul ba ma inda an kasa ba in iska bugo kasa ta fada musa. Abu su tabul yake a shi alilbe. Kuma da kuri ne da yaro in isa su tunda mun matsa musu sun wanke sun wanke hannu su sama yara su mika musu in ji mata kallon muka dauka.
An ce ba a san tattaruwa haka na yara. Akwai wani mataki ko kuma wani tsari da kuka ma yaran na yanda za su je ba su cinkusu ba sayan abinci?
Na ba su wani abu kan aiki na umarni cewa su gaiga musu kar su zo a cinkushe.
Akwai mai kula da wannan dabi'a?
Akwai su ba har mutum biyu yanzu ba akwai mata da namiji suna nan in yaran yan mata ne akwai mai kula da su in namiji ne akwai masu kula da su.
Haka kuma abin yake a makarantar primary cewar Suleiman Musa jagoran makarantar primary ta Zango North da na samu yana kula da yara a wurin sayan abinci.
Ko dagaje ane dagaje sai ton fayi ane jan class a halin da kika isko mu kin ga mun zo mu gurin recreation. Mu shina yauni yara sai aka mu zo mu bi mu sau da dawa yaran nan mu an kadiran su duk wanda ya sai ma zai bar gurin ya kai class a class suke cin kansu.
Shine na ganka da karanka a hannu kana.
Shine da karana a hannu saboda ya sa ido ne muke dan saboda duk wanda ya sa da gauga ta yi class ta mun
su bangaren masu sai da abincin akwai su ma na matakin sun bi na wanke hannu sa ba da kada sauransu.
Kware ko wannan matakai sosai mun kira su shiya mun ga musu kowace hadda kan a hannu saboda taba abinci ba fet ne wanke hannu akwai duka sun tsaya sosai kuma abinci a sama ta ba wanda yake kasa mata mu kona ta muke.
Hajiya Fatima ita ce mai sa ido kan yaran a wurin sayan abinci a makarantar Dan Basa.
Mu ɗan tallan ciki muke sanyo a jejeje a jejere ba kusa da kusa ba. Kowa ta sa bagat ɗinta a hanci ni ina waje tsaye tare da yaran. In yaro biyar ya zo ya saye mace uku namiji biyu su zo su saye sai su tai kuma wasu su zo su saye su tai haka nan ne muke musu. Ina tsaye ina sa ido ba mu bari su yi cunkoso su zazzamna.
Masu sai da abincin ma sun ce sun dauki dukkan matakan da aka gindaya musu.
Hasana haka ce in mun zo mu sa gam wanke hannuwan mu mu kulla mu sa babet in mun kare mu sa sabulu kuma mu wanke hannuwan mu.
Shine yanzu kike na ga gaki da safa a hannu.
Shine muka yi da mu ga yara.
Amina kamar mutum biyu mutum uku suke zawa su tsaya su tsaya kuma duk wanda zai zo ya wanke hannun shi kuma kowa ya sa babet ya rike huska shi.
Ke yanzu duka kin yi wannan?
Na wanke hannu na kuma na rike huska.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Yeah.
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na kasa a wannan karan ya isa kasar Ghana, inda ma'aikatan tashar Alpha Radio Kumasi mai hulɗar aiki da muryar Amurka suka tantauna da ɗaya daga cikin dattawan Hausawa, Malam Ibrahim Gurgu, wanda bai bari wannan jarabta ta katse masa hanzalin neman na kai ba, domin mutum ne da ya yi sana'o'i da yawa da nufin karewa kansa mutunci. A dan takaitaccen tarihin da ya yi wa wannan shiri, Malam Ibrahim ya fara ne da yadda zamantakewa ta kasance da sa'anninsa na yarinta, kafin ya tabo batun sana'ar shoemaker da ya runguma a lokacin kurciya. Barne murku da ma'aikaciyar Alpha Radio Ni'imatu Abdullahi Yamboni don jin yadda wannan hira ta kaya da bakon shirin na kasa.
Yau mun zo mun iske babanmu Malam Ibrahim, za mu yi tattaunawa da shi kasancewan shi na kasashe, kuma bai bar ya daina yin wasu abubuwa da ya kamata a ce yana yi ma kansa ba, ya yi kokarin samar ma kansa abubuwa da dama. Za mu ji ta bakin shi kamar yadda kuma ake fada cewa waka bakin ne shi ya fi dadi.
Kowa ya Allah ya kashe ka gode ma Allah gaskiya. Kisa lokacin mun nan ne kuma ya shi mai ciwo shaki ya ba batun su kudin makancan duk ba cika kula ba. Allah sa da muka zama tashi bakwai an kafe ne yayin babu duka bakwai an kafe muka zo nan. To shi ne muka zo lokacin tafi gida ba ya ce gida kai 30 muna cikin yaran ta kuma ka tashi gaskiya duk saman nan da kika ga saraku na kanana kanan ga duk hannu na suka girma mu da su ne da man ta zari da kun ro su na ci da man ya kai sallah waje muke zo mu wanki sallah to nan da daman ka sa ku tafiya ban yi tafiya saboda suna son saushe su dukkan su goya mun tunan komai in baban mu ya gani shi mu su fada wai ban da kafa suna damu na suna damu kan shi yanzu da suka dauke ni wani abu faru ya da sun gudu su ban ko sun kawo ni to shi ne farko abin da dai Allah zai kara bani hikima shi ne bar sun tabunga alhaji ne da su wanga ko kan dai baban mu ba fadan kunya ta filin da ke kwantoje fili na kashe muka je muka ball muka faka waje muna wasanni wasanni muna yin ni da su suna buga ball su masu kafa na suna buga ball man na cikin na bugawa ina buga da ni ya taba kafa na fawo to alhaji ibnu rasulun ga shi rana gure na zona kallo ya ga yanda nake tafin kin ka ka cikin rarren nan she kirawun nan she ji ban bi da wani abu sa gwiwa nan ina rarrafe na gaskiya ina damu shi 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 gida ce dukun cin fikirin mata su zo ran gari sai yanka ya ka duka gwiwa da mushin dai dole gwiwa ne ta ce da karin na sai na ji dadi shi ne na zo gida saboda gwiwa ne zafi ba to farkon da nan zo gida ran da na zo gida nan garba shi nan yanka ran da na dadda shi mu take ya gwiwa nan na ce ce a wani baba ya ganne daure min dai daure ina rarrafin ban ji zo komai sai sani mu nake zan yi to ina cika ka wannan dole kina koyi aikin takalmi shi ba mun miki ban wani aiki da ba zan yi mini zai san mun take a aiki ta kuma yanzu ma guda ne ban yi ko shi aka ken wurin post office nan nan ka jira lokacin kasuwa na nan ga ne yau ka fara koyi aiki na wannan nan ro to mutumin nan yana aiki kuma yana sai da safufuwa wani yi da shi doko kayan aikin na shi barin da duban giyan nan shi rana guda malamin mu karfe zai ganni shi yake karin kara idan na zan koyi aikin na sai da giyan na ya zama aikin banza a bani gida to shi ta zo ta zai gan mu shi mun cikin da haka nan ne an bari san ka bar na bar aikin na lokacin na tukin ya kada to muna nin kai da takamu nan tuna na zuwa yi yin su na kafin kafin to ni da na zo shi na bar wannan shi na sa gidin shi shi da ba wanda ya gode mu Allah dai ba ni fahimta shi shi ya ci mai sa gidin shi ka ganin kaman ba in ya sa ba ina cika ka kuma rana gudu shi na zurki aikin shi ga in kai ya kada zan sai kaya ina bidan yara ni su rake ni tin sai kaya lokacin ban su mashin ga na gidan sai sai su kawo su haza su kawo to ni na koyi aikin wallet shi kana kai kanana kana na yin sarji funa su aiki transistor ne ka kana na yin sai ko dubu shi sarji funa su bi da damuwa ya fiye shi na gaba ma da ya kun sai da zara Allah ji kan shi shi na koyo shi ma da ke ne kamar kanin shi ko muke da mu shi ke taimaka na shi ke to lokacin da an gurin da muka ba wannan wannan wallet shi da trimas shi ke trimas ko ba ni na rafin da zo da kungo aiki sai haka saboda haka ya je ga mutunan mutune da kuma shi na mu gidan shi daki da shi je ga mutune shi mutune da shaka zo ga gidan shi daki gidan shi saboda kinga shi ne mun ka fara ki lokacin yana da bai shi ne zan kara fudu to na dan shi mutune muka koru magana shi ke gaskiya bin da zai damu ban ce su ba aiki ne kuma aiki su ne to amma duk da shi kowa da abin da Allah ke ba shi mai cikin aiki ne shi cikin soje koyo sun kada muka fara muna cikin ni da kaina man fort da bai zancan da kiwon nan shi kuma da ne bayani bayani da kiwon shi saki ina aiki gida ana fito da aiki gungwa na kanu
to masarar nan muke rufe wannan shiri a wannan mako sai a makon gobe za a ji ci gaban bayanan Malam Ibrahim Gurgu na kasar Ghana yanzu a madadin sa da Ni'imatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alfa Radio Kumasi da ni da dukkan abokan aiki na muryar Amurka muke ce da ku sai an jima. Madalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Mukhtar zai gabatar da sharhin jaridan Ghana.
Daily Guide da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban ainihin labarin ta shine sabon rajistar masu zabe. Jarida ta ce hukumar zabe ta tashi ta haikan ta san abin yi dangane da wannan shiri. Jaridar ta ce cibiyar Danqua Institute ta nuna cewa ko da yake tana bayan ra'ayin hukumar zabe na hada sabon rajistar masu zabe amma akwai bukatar hukumar na zabe ta yi hubasa ta sannayi tun da wuri domin wannan tsari. A wani taro na manema labarai nan a Accra ranar Litinin 1 ga watan Yuni shekara ta 2020 daraktar zartarwa na riko na cibiyar Richie Dahiyagba ya ambaci shirin waye kan al'umma na hukumar da kuma rarrabewar ta a matsayin muhimmin dalilan da ke sa wasu ke ɗari-ɗari ga sabon rajistar zaben. Ita kuwa jaridar Guardian Times wannan labarin ta warwaito gwamnati ba da jimawa ba za ta gabatar da wata gara basa ga hukumar wasannin motsa jiki a cikin kasar don tallafawa 'yan wasannin tsalle-tsalle da guje-guje gangane da yadda cutar COVID-19 ya addabe su ya kawo tsayawar wasannin motsa jiki. Jami'ar hukumar nan wasannin motsa jiki Kwajo ba Ajiman ne ya bayyana haka game da abin da Mr. Ajiman ya ce wannan garabasar da banyaki ga garabasar gwamnati na Ghana City Billion 1 na kanana da matakaitan kamfanoni da zai taimaka musu samun sauki dangane da matsalar kuɗi da masu wasannin motsa jiki suka samu kansu a ciki. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito babban alkali na kasa Justice Enemi Yebuwa ya gargadi dan kasuwa Alfred Basiwoyomi da ya biya bashin da kasar ke bin sa CD miliyan 47.2 muddin baya bukatan kasar ta sai da kaddarorin sa. Justice Yebuwa yayi wannan sharhin ne yau a ranar 32 ga watan Yuni a kotun koli lokacin da mai sawayo mai kokari wa kotun magana game da yadda ake gwanjon kaddarorin sa. Har yau dai a jaridar ta Daily Graphic gabanin shirin rajistar masu zabe na babban zaben shekara ta 2020 hukumar zabe a ranar talata ta soma wani atisayi na baya da hori fadin kasar wa ainihin jami'an rajista 42,025 domin imtsa su da kwarewa da ilimi da ake bukata wa shirin ga rajistotin jihohi na hukumar da mukaddasar su da kuma supervisor sun jihohi da mukaddasan supervisors din masu rajistan da jami'an zabe na gundumomi da kuma mataimakan jami'an zaben su ne za su ribaci wannan atisayi. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
da sharhin jaridun na kasar Ghana muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Suleiman Mumuni Barma ke ce da ku sai da la'asar lokacin da wata tawagar abokan aiki za ta zo da wani shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger da Kamaru wato karfe 3 agogon Ghana assalamu alaikum.